بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قولي من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلق منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بابتلائهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاقه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء بالكسر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه خفيفا. ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوها أولا مسلاتي من البركة مسلاتي جي أر إي أنا جكينغ لنك صنعه a wannan yammaci na talata daren Laraba, yau 6 ga watan Zulhijja, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435, wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 9 miladiya ta 2014. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Adda'u wad-Dawa, ko kuma Jawabul Kafi liman sa'ala 'ala ad-Dawa'i Shafi, na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wanda wannan shine darasin mu na 53 a cikin wannan littafi. Jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 229. Akwai wasu tambayoyi kaɗan da tana yi wa mu'ansa su gabanin mu shiga karatu. Akwai masu tambaya game da azumin arfa, zamantowar za a yi shi ranar juma'a, ga kuma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne a cikin sahihaini, hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani game da a keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da kiyamun laili, ko kuma yinin juma'a da azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi su keɓance daren juma'a, su ce za su riƙa yin kiyamun laili kawai amma a daren juma'a. Hakanan ya hana a keɓance yinin juma'a da azumi. To, wasu kai tambaya cewa to yanzu gashi azumin arfa ya kama ranar juma'a, to shin anan ma wajibi ne sai an azumci yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake illa bi yawmin qablahu aw bi yawmin ba'dahu? to alal haqiqa anan babu wani iskali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kafa ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma tala'at shamsu wa la gharabat ala yawmin khairu min yawmi al-jum'a babu wata ranar da rana ta hudu ko ta fada akan yinin da ya kai yinin juma'a a cikin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ta'a la yuwafiquha abdun yas'alu Allah yusalli yas'alu Allah ta'ala illa a'ta bawa bai dace da wannan lokacin ba yana sallah yana roƙon Allah ta'ala face Allah ta'ala ya bashi abin da yake roƙo to jin cewa wannan rana tana da falala irin wannan mutum ya ji cewa bare ya kebance ta da yin wata ibada ko daranta ko yininta annabi ya ce a falalarta ba shi zai sa a yi ibada a ciki ba sai idan an ce a yi ibada a ciki ko an ware ta da wata ibada kamar sallar juma'a aka ware ta da ranar juma'a ba za ka ɗauke ta ka maida ta halamis ba ko ka ƙara gaba da ita da koma asabar haka Allah ta'ala yake so haka za ka yi amma idan bai tsara wata ibada ta musamman ba a cikin wani yini ko a wani dare to bai halatta ka keɓance wannan daren ba shi iya wannan daren kai to wannan shine abin da annabi ya hana amma wanda zai azumi ran arfa zai yi azumin yinin arfa ne ba wai dan yana ranar juma'a ba dan yana ranar juma'a ba a sai dan yana sai dan yana yinin arfa saboda ka kowace ma rana ya faɗo za ka dai yi wannan azumi ya faɗo juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis kowace irin rana daga cikin kwanakin mako idan ya faɗo za ka azumce shi saboda ka kai kana azumtar ranar arfa ne ba kana azumtar ranar juma'a ba annabi ya hana a keɓanta juma'a ba wai arfa ba ita kuma arfa wani yini ne shi kuma na musamman wanda ba lalle da duk shekara zo dan juma'a ba sai a juma'a ma a yi shekaru ma baka ji ya faɗo juma'ar ba saboda ka in ya faɗo juma'ar to in ka azumce shi arfa ka azumta ba wai ka azumci juma'a ba ne azumin arfa kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an siyami arafa an siyami an sawmi yawmi arafa fa qala ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sahih muslim hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu anhu game da azumin ranar arfa yace ina sa tsammani Allah ta'ala zai kankare wa bawa abinda ya gabata na laifukan sa shekara da ta gabata da shekara mai zuwa saboda ka babu wani iskali in kaga zaka yi yawmin qabla hudin kai alhamis kai juma'ar babu wani abu ba wanda zai ce idan mai kai haka kaga zaka hada alhamis kai juma'a kai wanda kuma yaga zai juma'ar shi ma babu wani akwai ka'ida da malamai suke fada cewa babu ta'arud la ta'arud bainal khas bainal 'am wal khas bainan nafsin 'am wa nafsin khas idan ka samu nafsi wanda yake gamanne da wani nafsi kuma ke bantacci to ba a cewa sun yi karo saboda ka nassin da ya hana la ta khusu lailatul juma'a bi qiyam wala yawmahu wala yawmaha bi sawm wannan hani ne wanda yake am gamanne kowace juma'a sai kuma aka samu wani nassi shi kuma ke bantacci wanda yake banci ranar arfa to shikenan am yana nan akan umumin sa wato yana nan ya kunshi kowace ranar juma'a in banda abinda wancan nassi ya keɓance shi wannan ba zai shiga ba saboda haka wannan babu wani mahzuri a ciki ta faɗo ranar juma'a ne ko ranar asabar ne mutum zai iya azumta a tambaya ta biyu wani ke tambaya cewa dan Allah ana iya fitarwa da riɗi zakka to a bisa ƙaulin jumhur yawancin malamai babu zakka irin wannan sai dai zakka ta kadara in kai dan kasuwa ne kana nuna shi abinda ka samu na dukiya ya shekara ka fitarwa da wannan dukiyar ka fitarwa da wannan dukiyar da kake da ita zakka, ko ka aje shi a shagonka kana sayarwa ya shekara, kamar yadda zaka yi sadakar abin da zaka yi zakkar kayanka na sayarwa, shi ma ka yi kudin sa ka ga nawa zai kama ka sayar ka abin nan ka fidda zakka. Wannan shine ra'ayin jumhur, saboda ba abinci bane, a gurin wasu kuma ba abin nan ba abin nan bane, ba abin ne wanda yake an dogara akan sa a matsayin abinci ba. Amma a gurin wasu malamai kamar mazhabar Abu Hanifa, za a iya fitar masa da zakka, saboda duk abin da ƙasa ta bunƙasa ta fito da shi a mazhabar Abu Hanifa ana fitar masa da zakka. Saboda Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, mimma akhrajna lakum min al-ard shine duk abinda kasa ta fito muku da shi. Allah ya ce, ya ku wadanda suka imani, ku ciyar daga abinda dada dan abinda kuka nemo, sannan daga abinda muka fito muku da shi daga kasa. Tace to mimma anan ma min alfaz al-umum, tana da cikin lafuzan da suke nuna umum, saboda haka dukkan wani abin da ya fito daga kasa ana fitar maka da zakka. Sannan da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fi ma saqati as-sama' nisfu al-ushr al-ushr wa fi ma suqiya nisfu al-ushr, abinda duk ruwan sama aka yi shayar da shi na kayan amfanin gona za a bada 1/10 na wannan abun ushiri kenan. Abinda kuma wahala aka shayar da shi, wato bayi aka shayar da shi, to wannan za a fitar masa da nisful ushiri 1/20. To suka ce anan ma an yi amfani da ma, saboda haka dukkan wani abinda ruwan sama ya shayar da shi to yana da wannan zakkar, wato za a bada wannan ushirin. Saboda su suna kallon zakka a matsayin wata maslaha ce da take da alaka da bawa fakiri wanda Allah ta'ala ya ce a taimaka masa. Saboda haka in har za a karbi zakka daga hannun wanda yake da yan gonarsa da bata kai ta kawo ba, bai fiye noma buhu 50 ko 100 ba, za a karbi zakka a wajensa. To ta yaya za a kare mutumin da zai noma hektoci masu ɗimbin yawa na riɗi, amma shi saboda ba gero ya dawa ko kuma gero ya noma ko dawa ko masara ba, shi a kyale shi, ga shi zai yi trailer ta kayan amfaninsa, amma shi a ce babu zakka. Wancan kuma wanda bai wuce abincin da zai ci a shekara ba, shi ya fara masa da zakka. Saboda haka suna ganin anan babu maslaha ga shi talaka, duk da cewa ba su duba batun ai shi mai trailer din kasuwanci yake da su, kuma dukiyarsa akwai zakka a ciki. Saboda haka bai sha ba, maganar ya sha ba sha ba, kawai maganar ce da ba shi ba a ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ba, sabanin wancan shi wannan lokacin da aka girbe zai fitar, amma shi wannan zai bar dukiyar ne sai ta shekara, sannan sai ya zo ya bada 1/40. Saboda haka shi ma maganar cewa ya kukuta ko ya sha da dukiyarsa ba a karɓi komai a hannunsa ba, wannan ba haka take ba. Saboda haka a bisa mazhaba wanda take tafi yawa, kuma a gurin zahiriya ma daman da zahiriya wanda suka tafi akan cewa abu hudu kawai ake fidda wa zakka, daman riɗi bai shigo ba. Saboda haka ana iya dubansa a matsayin dukiya ce, idan mutum ya noma ta da yawa ya sayar, to dukiyar da take hannunsa matuƙar bai kashe ba, in ta shekara a hannunsa kuma ta kai nisabi zai fitar mata da zakka, ko ya yi ta ya noma da yawa ya aje a sto yana sayarwa kaɗan-kaɗan, kadara ce idan ta shekara zai yi lissafin kuɗin ta ya fidda mata zakka matuƙar ta kai nisabi. Wannan kuma yake cewa mace ce mijinta ya rasu a daidai lokacin za ta tafi aikin hajji, amma har da hakan ba ta jinkirta tafiyar ba sai da ta tafi, to ya aikin hajjinta. Abu shakka bai halatta matar da take takaba ta tafi aikin hajji ba, da take da takaba tana da abin da ake kira almani'u shar'i, wato akwai wani abu a shari'ance da zai hana ta, kamar yanda mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya hajji ba, yana da almani'u aftishi wani abu wanda lafiyarsa ba za ta bashi ba, ko ba ya da dukiyar da zai biya wa kansa, shi ma wanda yana da uzuri. To haka nan matar da mijinta ya mutu tana cikin takaba, ko da tana da kuɗin da za ta je hajji, tana da muharrami wanda zai tare da ita, to wannan tana tare kuma da wani abin da shari'a ba ta bata ta je ba, kamar matar da ta samu kanta ne a cikin lokacin azumi kuma ga haila, saboda haka ba za ta yi azumi ba. Bambancin su dai kawai matar da take takaba bai halatta ta tafi ba, amma sai ta kiyarda sai da ta tafi, kamar dai wannan matar take amincewa ta bi umarni, ko ta tsaya kamar yadda aka ce ta tsaya sai ta gama takaba. To hajjinta ta yi ko ba ta yi ba, hajjinta ta yi amma kuma tana mai laifi, saboda haka hajjin tana nan laifinta kuma yana nan, kowane zaman kansa yake, kamar yadda bai halatta mutum ya saci kudin wani ya tafi hajji ba, ko ya tafi umara, amma da zai sata din ya je hajjin, hajjinsa ta yi kudin sata kuma yana nan a wuyansa, ranar da aka je lahira mai biya wannan mutumin sai an tobe shi da wannan laifin, kamar ka saci rigar wani ka yi sallah da ita, tunda ya saci rigar wani ya saka ya shigo ya sallah da rigar a masallaci, sallarsa tana nan ta yi, rigar kuma tana nan ta sata ce, kuma wannan morar rigar da ya yi yana nan a matsayin laifi, ya mori kayan da ba nashi ba, ya shiga haƙƙin ɗan uwansa, sai an yi masa caji akan wannan. Saboda haka hajjinta tana nan matuƙar da ta bi ƙa'idojin da aka ce a yi a hajji, sannan kuma laifinta na ta tafi yayin da tana ta kama shi ma kuma yana nan. A daman tana ciki ma, ai tana cikin takabar, ba tafiyar ta aikin hajji ba yayin ke takabar ta bane, tana nan a cikin takabar ta kawai ne, tana yin hajji ne tana takaba. Ya za a aikin hajji ta samu ɗaki ta zauna, malam odami aikin hajji da ake zirga-zirga da gana ajena ina wani da zai ta zauna, a tunda dai har ta kaɗa kai ta fita ta tafi, a yi magana ta ƙare kuma. To muna cikin bayanin irin uquba da take samun masu laifuffuka, sawa'un mutane ɗaiɗaiku ne ko kuma jama'a ko al'umma, yayin da aka cika laifuffuka da Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala yana jarrabar al'umma, ko ya jarraba mutum da uquba iri-iri, wanda Ibn Qayyim yana tsakuro mana wasu daga cikin uqubobi da Allah ta'ala yakan jarrabi bawa wanda yake ya doge a kan laifuffuka. Abu wanda muke magana a kan abu na 25 wanda shi ne zahabul haya, wato kunya za ta tafi daga idan wanda yake yawan laifuffuka ba ya tuba zuwa ga Allah, zai zama Allah ta'ala ya cire masa kunya daga fuskarsa, saboda haka ya rasa dukkan wani alkhairi, tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhaya'u khairun kulluhu, kunya gaba ɗayanta alkhairi ce, alhaya'u la ya'ti illa bi khair, kunya ba abinda take haifarwa sai alkhairi, saboda haka mutumin da ya rasa kunya tattare da shi ke wanda ya rasa alkhairi mai yawa. Malai ya kawo mana hadisin inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta, hadisin Abu Mas'ud radiyallahu anhu, wanda yana cikin sahih al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da cikin abinda mutane suka riska na maganar annabcin farko, idan baka jin kunya kai abinda ka ga dama. Mun yi bayanin wannan gaba da sabani ko fassara da malamai suka yi mata daban-daban, wanda anan Ibn Qayyim ya kawo mana wannan fassara a dunkule a takaice, wanda mun yi bayanin ta a wancan darasin da ya gabata. A dunkule da ya kawo ya ce tana da tafsiri biyu. Tafsiri na farko, wannan tsoratarwa ce da barazana da alkawarin narko, wato kamar ma'anar hadisin wanda baya jin kunya to shine yake aikata abin da ya ga dama na munanan laifuka, saboda abinda zai sa ya fasa yin laifi shine kunya, to kuma baya da ita, baya da kunya da za ta hana shi aikata wannan laifi, saboda haka zai abinda ya ga dama. Ce wannan shine tafsirin Abu Ubayd. Sannan na biyu, sannan na biyu yace shine annal fi'la idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu wa innama allazi yanbaghi tarkuhu ma yastahiya minhu min Allah. Cewa aiki idan har idan kai shi ba za ka ji kunya a gaban Allah ba, to shikenan sai ka yi, domin abinda ake bari shine abinda za ka ji kunya a gaban Allah. Ma'ana idan aiki ya kasance mai kyau ne, ko dai wajibi ne ko mustahabbi ne, to kada kunya ta hana ka yinsa. Matuƙar wajibi ne, Allah ya wajabta maka shi, to kada ka ji kunyar wani ka ƙi yin abin da yake wajibi. Ko mustahabbi ne, in ka yi abu ne mai kyau kana da lada, to kada kunya ta hana ka kai wannan. Wasu daga cikin malamai suka yi wannan fassara, wannan fassara ya jingina ta ga Imam Ahmad, amma abin da yake ruwayar Imam Ahmad ita ce ruwayar Abu Dawud, wanda ya yi shi ne yana ganin cewa tsoratarwa ce Allah ta'ala yake yi, tsoratarwa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na cewa idza lam tastahi fasna ma shita, ma'ana kai abinda ka ga dama, indai ba za ka, indai ba ka da kunya kuma za ka ga sakamako. Wannan shine abinda ya tabbata na fassarar Imam Ahmad game da wannan. Shine ma yace fa'ala al-awwal yakunu tahdidan, bisa fassara ta farko zai zama barazana ce, kamar fadar Allah ta'ala i'malu ma shi'tum, ku aikata abinda kun ga dama. Ba Allah ta'ala yana ba ku izini bane cewa ku yi abinda kuke so, abinda ranku yake so. Shi yasa ce innahu ma ta'maluna basir, shi lalle yana ganin abinda kuke aikatawa. Wa ala thani yakunu idnan wa ibaha, abisa fassara ta biyu kuma izini ne, sannan kuma halacci ne, wato ana baka izinin cewa matukar abu mai kyau ne, to kayi shi kada kunya ta hana ka yinsa. Shine ma da yake fa in qila fa hal min sabili ila hablihi ala al ma'nayin, zayyu a dauki wannan hadisi kan ma'anonin guda biyu duka, ya zama yana dauke da ma'anar barazana kuma yana dauke da ma'anar izini. Ma da yake qultu la, ba zayyu ba, wala ala qawli man yahmilu al mushtarak ala jami'i ma'ani, wannan ba zayyu ba ko da akan ra'ayin wanda yake ganin al lafzul mushtarak, shine lafazin da yake tarayya wajen ma'anoni daban-daban, yana ganin ana iya daukan sa bisa dukkan ma'anonin sa. Yace to anan ba zai yi ba ka dauki wannan lafazin idza lam tastahi fasna'ma shi'ta akan ma'anonin nan guda biyu, saboda me? Ce lima bainal ibahati wat tahdid min al munafat, akwai sabani tsakanin halatta abu da kuma yin barazana akan sa. Bayyewa a ce an maka barazana cewa in kayi abu kaza ba ka ga ba dadi, kuma a ce har ila yau an maka izini an halatta maka shi kai, ma'ana wannan nan guda biyu ba za su hadu ba. In barazana ce kenan kakkai, in izini ne kenan kai, saboda haka ba zai yiwu ka dauki hadisin kai masa fassarar biyu duka ka hada su guri guda ba, ka ce da hadisin yana haka. Walakin i'tibaru ahad al-ma'nayin yujibu i'tibar al-akhar, sai dai idan kai la'akari da ɗaya daga cikin ma'anonin to ya kamata kai la'akari da ɗayan ma, saboda haka idan ka la'akari da waccan ma'anar ka faɗe ta, to ai ɗaya ma'anar ita ma kai la'akari da ita ka faɗe ta. Shi yasa malamai suke ambatar su duka guda biyu, kowanne zai iya ɗauka a cikin wannan ma'anar, dan su kansu masu ƙaulin farko kamar yadda muka ce sun rabu biyu. Wasu sun ce a hadisin barazana ce yake yi kan cewa duk wanda ya ga dama ya je, amma zai ga abin da. Wasu kuma sun ce al-khabar al-amr ne bi ma'ana al-khabar, al-amr ne bi ma'ana al-khabar, wanda ba shi da kunya shine yake yin abin da ya ga dama. Sun ce wannan shine abin da kamar labari ake, kamar hadisin man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar. Falyatabawwa ba umarni bane, wa in kana zahirin sa umarni ne, amma abin da yake nufi tabawwa maqadahu min an-nar, wanda duk ya mun ƙarya ya tana da mazaunin shi a wuta. Kuma shine mala yace wal maqsudu anna adh-dhunuba tud'ifu al-haya min al-'abd hatta rubbama salakha minhu bil kulliya. Ce abinda ake dai nufi anan shine laifuffuka suna launana kunya, suna ta kunya ta rauni a tare da bawa. Hatta rumba man salaka minhu bil kulliya, har tana yiwa ma ga mutum gaba daya ya zama ba shi da kunyar ma gaba daya, wato irin wanda ake cewa ya fitsare kafarsa din baya jin kunyar komai. Hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin nasi bi su'i halihi wala bi ittila'ihim alayhi, har ya kai ga wani mataki da ba zai damu ba, ba zai ji ko a jikinsa dan mutane sun san me yayi halinsa ko sun san me yake ko sun gan shi. Wato akai wani mataki da zai ji cewa baya jin kodar, baya koge zau jin cewa mutane sun san me yake yi ko kuma wani ya gan shi yana abin da yake yi. Bal kathirun minhum yukhbiru an halihi wa kabihi ma yaf'aluhu, bal ma da yawa daga cikin irin waɗannan shine ma zai rika bada labarin halinsa da mummunan aikin da yake. Wato ba ma jira zai sai an gani ba, idan ma baka gani ba to zai zauna ya biya maka ya karanta maka jiya yayi kaza, shekaran jiya yayi kaza. Wal hamir lahu ala zalika insilaquhu min al haya, mala yace abinda yake daukan sa ya kai shi ga haka shine yadda ya tube ya salibe kansa gaba ɗaya daga kunya. Kamar yadda ka san maciji yana sabe jikinsa daga tabarsa, haka shi ma yake sabewa daga kunya. Mala yace wa idza wasala al abdu ila hadhihi al hal lam yabqa fi salahihi matma'un, idan bawa ya kai wannan mataki to shikenan sai a fitar da tsammani daga gyaruwarsa. Na ya kai wannan matakin da zai rika ba da labarin ma laifin da ya ko bai ko ba a gan shi ba ko ba a san da laifin ba, to wannan ya yi dafewar da yana da wahala kuma a iya sake dawo da shi daidai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, dukkan al'ummata waɗanda ake yi wa afuwa ne Allah ta'ala zai masu afuwa, ya ce sai masu bankaɗa kansu, ya ce wa min al-mujahara, yana daga cikin bankaɗa kai bawa ya kwana ko cikin dare yana aikin laifi, Ubangiji ta'ala ya sitirce shi bai nuna wa kowa abinda yake yi ba, ba a san abinda yake faɗa ba a san abinda yake aikatawa ba, sai da safe waye gari yana cewa jiya nayi kaza. Ya kwana Allah ta'ala yana sitirce shi, ya waye gari shi kuma yana tonawa kansa a fili, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce to wannan idan kowa Allah ta'ala ya yafe masa banda wannan, kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin, saboda wannan ya kekashewar wato bushewar idansa ta kai duk inda ta kai, jur'ar sa rashin kunyarsa ta kai inda ta kai, ya ma zama ba wai yana yin abin ga karan kansa bane har ma tallata abin ne, domin yayin da ya waye gari yana ba da labari cikin jin ya isa kamar tallar laifin nasa yake, kamar yana gayyatar wasu ne su zo su yi tarayya da shi a wannan laifin. To waɗannan su ne ranar ƙobin kiyama za su zo dauke da laifuffukan su cikakke, ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, zai zo dauke da laifuffukan sa cikakku, sannan dauke da laifuffukan waɗanda ya batar. Yayin da Ubangiji ta'ala yake kiran bawansa a ranar gobe kiyama ya matso da shi kusa ya gaya masa laifuffukansa ya tabbatar da yayi laifuffukan, Allah ta'ala ya ce ka je na sitirce ka a yau kamar yadda na sitirce ka a duniya. A daidai wannan lokacin shi wannan ba zai samu wannan sitira ba, Ubangiji ta'ala zai bankaɗa asirinsa, shi kuma wancan Ubangiji ta'ala zai sitirce shi. Sirar Ubangiji shine kawai a yi masa arf, yayin da aka zo hisabi ana ɗaukan abubuwansa ɗaya ɗaya ɗaya, sai ya zamana waɗannan laifuffukan an ɓoye su, Ubangiji ta'ala ya kawar da su daga idan halittu ba za a nuna musu shi ba shine gafara, sannan Ubangiji ta'ala ya fi masa ya sa shi aljanna. To dan bawa ya kai matakin mujahara bi dhunubihi, baya jin kunyar kowa, to wanda ya kai wani matakin da shiriwarsa kuma sai Allah, kama qila, kamar yanda ake cewa, ana cewa baitin Abul Buhtiri ne yake cewa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yaflahu. So idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi, idan aka taho iblisu ya hango shi, ya taho ya hango fuskar sa, ya hango fuskar mai irin wannan hali, iblisu sai ya tara masa, wato ya ga oga, wato ya ga shugaban sa shi kansa, ya koya mishi har ya wuce gaban Iblis. Wa qala Iblis yace fadaitu man la yafluhu, ina fansar wanda ba zai rabauta ba, wato kamar yana cewa ni fansa ne gare ka, irin ya bashi kansa shi kansa. To kaga wannan abu yayi tsanani. Malai yace wal haya'u mushtaqqun min al haya, kalmar haya mushtaqqun an tsago ta ne, an dauko ta ne a larabci daga kalmar alhayat, rayuwa. Saboda haka mutumin da yake da kunya shine yake samun kyakkyawar rayuwa a duniya, shi yake samun kyakkyawar rayuwa a lahira. Fa wallahi la khairun la fa wallahi ma fi al'aysh khairun wala ad-dunya idha dhahaba alhaya'u, kamar yadda wani yake cewa babu wata rayuwa kuma mai dadi, wato babu wani alkhairi kuma mai dadi a rayuwa ko a duniya, idza zahaba alhaya'u, matukar babu kunya. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, matukar bawa zai rika jin kunyar Allah, rika jin kunyar mu'minai, ya rika kiyaye mutuncinsa, to zai rayu cikin alkhairi. Sannan kuma kamar yadda ka san, wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u, matukar wato abin nan fatar jikin kara ko itace tana nan jikin sa, wato abin nan me ake ce masa, abin da yake rufe sassaken sa, ba karmami ba, itace wannan in ka saro shi akwai abin da yake rufe da shi, bawansa, matukar bawansa yana nan, to zai ci gaba da zama lafiya lau. Amma idan aka ce an cire bawan, shi kenan sai ya bushe. To haka kunya take tattare da mutum, matukar babu ita, to shi kenan rayuwarsa ma ta tafi. Shi yasa suka ce alhaya'u mushtaqqun min alhayat, daga rayuwa aka samo kalmar alhaya, ita ce kunya kuma da larabci. Wal ghaifu yusamma haya ko hayan, algai ruwa mamaku da yake sauka daga sama ya shayar da tsire da tsiro, ana kiran shi da larabci haya, bil qasri ba haya ba bil hamza, haya lianna bihi hayatul ard, domin da shine kasa take rayuwa, wan nabati wad dawab, da shine tsirrai da shine dabbobi suke rayuwa, wa kadhalika bil hayati hayatud dunya wal akhirah, wakadhalika bil haya'i hayatud dunya wal akhirah, hakanan ta hanyar rayuwa, ta hanyar kunya ake samun kyakkyawar rayuwar duniya da ta lahira. Fa man la haya'a fihi mayyitun fid dunya shaqiyun fil akhirah, wanda duk ya rasa kunya to wannan matacce ne a nan duniya, wato mushi ne a nan duniya, kuma matsiyaci ne a lahira, Allah ka kiyashe mu. Malai yace wa baina dhunubi wa baina qillati alhaya'i wa adami alghayrati talazum min at-tarafayn, tsakanin dhunubi ko dhunubai da tsakanin rashin kunya da rashin kishi akwai alaka ta bangarorin biyu, wa kullun minhuma yastad'i al-akhar, kowane bangare yana kiran dan uwansa ne, wato in babu ɗaya babu ɗaya, inda ɗaya to da ɗaya. Idan har akwai yawan zunubai, to lalle za a samu karancin jin kunya. Idan mutum mai yawan laifuffuka ne to kunya ta raguwa za ta yi. Haka nan idan za a samu karancin jin kunya to zunubai kuma za su yi ta karuwa. Da rashin haka nan idan za a samu yawan zunubai za a samu karancin kishi. Haka nan idan za a samu karancin kishi ko rashin kishi to za a samu yawan zunubai. Saboda haka kowane ɗayan su dan uwan ɗaya ne baya zama sai da dan uwansa. Wa kullun minhuma yastadi al-akhar wa yatlubuhu hasisan, kowane ɗaya daga cikin biyun nan yana kiran dan uwansa kuma yana neman shi da gaggawa. Wa man istahya min Allah inda ma'siyatihi istahya Allah min uqubatihi yawma yalqa, wanda duk ya ji kunyar Allah ya fasa sabawa Allah saboda yana jin kunyar sa, to shi ma Allah ta'ala zai ci kunyar yi masa uquba ranar gobe kiyama. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, me Allah zai yi ta hanyar azabtar da ku matukar kun gode kun yi imani. Kun yi imani ba abin da zai sa Allah ta'ala ya sa ku cikin azabarsa. To wanda duk zai ji kunyar Allah anan ya bar saban Allah ubangiji ta'ala zai ji kunyar yi masa uquba ranar gobe kiyama. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min uqubatihi, wanda duk bai ji kunyar Allah ba wajen ya saba wa Allah to Allah ba zai ji kunyar masa uquba ba.
Wa min uqubati adh-dhunubi annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima ar-rabb jalla jalaluhu wa tud'ifu waqarahu fi qalbi al-'abd wa la budd sha'a am aba wa law tamakkana waqaru Allah wa 'azmatuhu fi qalbi al-'abd lama tajarra'a 'ala ma'asihi wa rubbama tarra al-muqtar wa qala إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمئي في أفوه لا ضعف أزمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين القلوب والمتجرئون على معاصيه ما قدر الله حق قدره وكيف يقدره حق قدره او يؤذمه ويكبره ويرجو وكاره ويجله من هو يهون عليه امره ونهيه هذا من امهل المحال وابين الباطل
ما لن يتي ومن عقوبات الذنوب يلا daga cikin uqubobin zunubai cikin uquba ta 26 أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وجلاله جل جلاله وتتنى روننا جرم ما الله تعالى أتكن زوجيا وتتنى روننا قدن جرم ما الله تعالى أتكن زوجيا وتضعف وقاره في قلب العبد جن قدن جرم أبنجي هنا هير روني أتكن زوجيا وتتنى روننا أتكن زوجيا رباوة ولا بد sha'a am aba babu makawa haka abin zai faru ya so ko bai so ba. Walau tamakkana wa qaru Allah wa 'azamatu fi qalbi al-'abd lama tajarra'a 'ala ma'asihi, da a ce girman Allah ya kafu a zuciyar bawa to bawa ba zai yi rashin kunyar sabawa Allah, ba zai yi jarantar ya sabawa Allah ba. Wa rubbama iktarra al-muqtar wa qala inna ma yahmiluni 'ala al-ma'asi husnu ar-raja'i وطمئي في عفوه لا ضعف مع عظمته في قلبي. يجي تنايوا من رؤوا يرؤوا هاي رقا شيوا أبين دي كيسان إنا سابان الله ككاوان فاتا لنكي دشي تسرد أبنجي. وطمئي في عفوه دكما وإن دنكي دشي نأفور الله لا ضعف عظمته في قلبي ba dan girman sa yana da rauni a cikin zuciyarsa ba. To abinda balan yake cewa anan ya daga cikin kobar da take samun wanda yake saban Allah, ubangiji ta'ala zai cire ganin girman Allah daga zuciyarsa, wato yayi rauni ya zama na baya jin girman ubangiji. Da Allah ta'ala ke cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara, me yasa me ku ba ku fatan girmama ubangiji ko ba kwa tsoron girman ubangiji? Malamai su tarjuna ita khafuna, me yasa ne ku ba kwa jin tsoron girman ubangiji ko ba kwa ganin girman ubangiji? har kuka dauki saba masa ba ga ba komai ba, dan tabbas da kuna ganin girman sa, kuna halarto da haibar sa da azamar sa a cikin zuciyarku, to da ba za ku rika yin saban Allah ba ji ba gani ba. Saba masa a yau, saba masa gobe, saba masa yanzu, ko saba masa an juma, ku yi ɗaya ku yi biyu, babu da babu komowa baya, ku yi ku ƙara ku maimaita, babu shakka da akwai jin girman Allah a cikin zuciyarku, ba za ku yi haka ba. Me ya same ku ne? To shine malai yake cewa, to saban Allah yin sa ba ƙaƙƙautawa, a yi a ƙara yi, ba tuba, ba komawa ga Allah, ba nadama, to a hankali yana raunana ganin girman Allah a cikin zuciyar bawa. Mutum ya so haka ko bai so ba, ya ga dama ko bai ga dama ba, ya yadda ko bai yadda ba. Domin da a ce, malai yake da a ce, bawan nan yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa, yana halarto da azabar Ubangiji da haibarsa da tsoronsa da tsoron narkonsa da azabarsa, to da ba zai rika jin ƙarfin zuciyar ya saba wa Allah ko da yaushe ba. Lama ta jarra ala ma'asi, da ba zai rika hayewa saban Allah ba. Ce to ta yi wani rudaddan ya rika rudar kansa, ya rika cewa ai abinda yasa muke yawan saban nan saboda muna da kyakkyawan fata a gurin Allah, muna fatan zai yafe mana saboda shi Ghafurur Rahimun ne, mai gafara ne, mai jin kai ne, saboda haka Ubangiji zai yi mana rahama, ko za mu samu ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ceton annabawa, ko za mu samu ceton waliyai. Ya rika kewaye kansa da irin wannan wato yaudara marar kan gado, marar ma'ana, ya rika cewa a'a a zuciyata akwai ganin girman Allah, sai dai kawai ina ganin cewa ai yana da afuwa, kuma yana da rahama, yana da gafara, ya ce shi mai gafara ne, shi mai jin kai ne, shi mai kaza ne, dan haka shi yasa nake yi. Malam ya ce wa haza min mughalatatin nafsi, wannan yaudarar kai ne kawai, sun yana yaudarar kansa ne kawai, yana gaya wa kansa ƙarya, yana gaya wa kansa shirme rudu. Fa inna azamatallahi wa jalalahu fi qalbi al-'abd wa ta'zima hurumatihi tahulu bainahu wa bain adh-dhunubi, alaki saboda girman Allah da jalalar Ubangiji a cikin zuciyar bawa, da girmama hurumatillahi da yake yi, abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye masu alfarma, wannan yana shiga tsakaninsa da tsakanin laifuka. In har zai rika girmama abinda Allah ta'ala ya ce a girmama, ya dauki abinda yake wajibi a wajibi ya aikata, ya guji abinda yake haramu ya yadda haramun ne, ya rika ganin girman waɗannan hurumat, to zai wahala kuma ka ganshi yana wato abin nan hayewa saban Allah. Allah ta'ala yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumat Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, ne zaka girmama hurumat Allah, abinda Allah ta'ala ce mai alfarma ne, mai daraja ne, to wannan alkhairi ne gare ka. Ko kuma fa innaha min taqwal qulub sha'air Allah, abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na ibada da alamomin ibada, sallah tana daga cikin sha'airullah, azumi yana daga cikin sha'airullah, sawm yana cikin sha'airullah, abin hajj yana cikin sha'airullah, zakka tana daga cikin sha'airullah, dukkan wani abin da Allah ta'ala ya ce kai ka samu lada yana daga cikin sha'airullah. Haka nan kauracewa abin da Allah ya haramta na shirka da bid'a da ma'asi saban Allah, zina, fasikanci, hasada, giba, sata, kaurace ma waɗannan da ganin girman aikata waɗannan ayyuka yana daga cikin sha'airullah. To man yu'azzim sha'airullah fa inna min taqwal qulub, to wannan yana daga cikin abin da zai haddasa tsoron Allah a cikin zukata. To in babu wannan kuwa, to ba za a samu tsoron Allah a zuciya ba. In dai har ka ga mutum yana ta yin abin da ya ga dama, ba ruwan shi saban da saban Allah, ba ruwan shi da Allah ya hana, ko ya bar abin da Allah ya ce a yi, to wannan yana nuna cewa babu taqwal qulub. Kuna kaga ashe laifuka suna rushe ganin girman Allah a cikin zuciya, inda ganin girman Allah ba za a yi wannan ba. Fal mutajarri'una ala ma'asihi ma qadaru haqqa qadarihi, wadanda suke taurin ido wajen saban Allah, to wannan ba ta girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi. Yadda Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, to babu haqqa tuqatihi a ciki. Mutumin da zai rika saba wa Allah akai akai ba ji ba gani, to wannan babu ganin girman Allah a zuciyarsa. Wa kaifa yaqdiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarjuhu wa qarahu wa yujilluhu man yahunu alayhi amruhu wa nahyuhu. Tayaya za a yi yaji yana girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi, yana kambama Ubangiji yadda ya cancanta a kambama shi, yana girmama shi, yana ainihin fatan samun nutsuwa ta Ubangiji da samun girma, alhalin yana ɗaukan umarnin Allah da hannun Allah ba komai ba, yana ƙaskanta wannan, yana rena wannan. Mutumin da zai ji umarnin Allah ba a bakin komai yake a gunsa ba, zai iya keta umarnin, zai iya abin da aka hana, to wannan babu sauran a ce wai yana ganin girman Allah. Hadha min amhalil muhal wa abyanil batil, wanda yace wannan yana daga cikin abin da yafi komai zama ba zai yiwu ba, wato muhal abin da yake ba zai yiwu ba, mustahili, to wanda yafi mustahili zama mustahili. Haka nan wa abyanil batil, ya fi kowace ƙarya fitowa ɓaro-ɓaro da bayyana. Malai ce waka fa bil asi
uqubatan an yadmahilla min qalbihi ta'zimul lahi jalla jalalu wa ta'zimu hurumatihi wa yahunu alayhi haqqu wa min ba'di uqubati hadha an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil qalb wa yahunu alayhim wa yastakhifuna bihi كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يؤذمه الناس وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته.
قال إيش وكفى بالعافي عقوبة an yadmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluhu, ya ishi mai saban Allah uquba, wato girman Allah jalla jalaluhu ya rika zagwanyewa yana narkewa a cikin zuciyarsa, yana lalacewa, yana raguwa daga zuciyarsa. Haka nan wa ta'zimu hurumatihi, da girmama abubuwa masu alfarma masu daraja a gurin Allah, shi ma wannan ganin girmamawar ya zama yana raguwa a cikin zuciyar bawa. Wa yahunu alayhi haqquhu, haƙƙin Allah ya zama ba komai ba a gurinsa, wanda ya isa uquba. To ko babu wata uquba da za ta samu mai yawan laifuffuka baya tuba zuwa ga Allah, sai yadda Allah ta'ala zai rika cire ganin girmansa a zuciyarsa, wannan kadai ta ishi bawa uquba. Wa min ba'di uqubati hadha, yana daga sashin uqubar da take samun irin wannan bawa, sashin hukubar da take samun irin wannan bawan mai irin wannan halin, an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi, Allah ta'ala ya dauke gwarjininsa daga zukatan bawa, daga zukatan halittu, Ubangiji ta'ala ya cire gwarjinin da yake da shi, a rika ganin shi ba komai ba. Wa yahunu alaihim, ya zama musu banza, su rika ganin shi banza saboda yadda yake daukan umarnin Allah da hannunsa. Wa yastakhifuna bihi, su rika rena shi, kama hana alaihi amruhu, kamar yadda al'amarin Allah ya zama ba komai ba a gurinsa. Wastakhaffa bihi, shi ma ya rika rena al'amarin Allah. Fa ala qadri mahabbati al'abd lillahi yuhibbuhu an-nas, gurgudan yadda bawa zai so Allah, to gurgudan yadda mutane za su so shi. Wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu an-nas, gwargwadon yadda zai rika jin tsoron Allah, gwargwadon yadda Allah ta'ala zai sa tsoronsa a cikin zukatan mutane. Wa ala qadri ta'zimihi lillah wa hurumatihi yu'azzimu an-nas hurumatihi, gwargwadon yadda yake girmama Allah ta'ala, yake girmama hurumatillah, wato ababe masu alfarma masu daraja na Allah, shi ma gwargwadon yadda mutane za su girmama abin da yake da alfarma a wajensa. yu'azzimu an-nas hurumatihi, wato Ubangiji ta'ala zai masa uquba gwargwadon irin laifinsa. yadda ya wulakanta umarnin Allah bai dauke shi bakin komai ba, ya wulakanta hanin da Allah ta'ala yayi bai dauke shi bakin komai ba, haka Allah ta'ala zai jefa wulakancin sa a cikin zukatan mutane, mutane za su rika wulakanta shi, shi ma ba za su dauke shi a bakin komai ba, ba zai yi daraja irin su ba. Saboda haka da zamanin zagin shi take yi ba yaban shi ba, mummunar addu'a suke masa ba mai kyau ba, mummunan fata suke masa ba kyakkyawa ba, kullum kallon kaskanci da wulakanci suke masa, ba sa masa kallon daraja da martaba, ko da kuwa shi yana zaton sa shi mai martaba ne a cikinsu, ko mai daraja ne, mai ɗaukaka ne saboda dukiyarsa, ko saboda mulkinsa, ko saboda asalinsa, ko saboda yawan jama'arsa. Wannan ba zai hana Ubangiji ta'ala ya sa ƙiyayyarsa da tsanarsa a cikin zukata ba, saboda haka ko da yana da ƙarfin mulkin da ba za a zage shi a gabansa ba, za a zage shi a bayan idansa, saboda yadda ya wulakanta sha'anin Ubangiji shi ma haka Allah ta'ala zai jefa wulakanci a tare da shi. Shine malai yace an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi, Allah ya tire masa cire kwarjininsa daga cikin zukata, zukata zama ba sa kuji, ba sa kwarjininsa, musamman zukatan mu'minai, musamman zukatan mutanen kirki, ba za su taba ganin girmansa ba, ba za su taba daukar sa da baki komai ba. Wa yahunu alaihim, ya zama wulakanta a gurin su, wa yastakhifuna bihi, su rika masa wato kallon reni, kallon wulakanci, kama hana alaihi amruhu wastakhaffa bihi, kamar yadda ya dauki al'amarin Allah da umarninsa ba komai ba, ya rena umarnin Allah. Fa ala qadri mahabbati al'abd lillahi yuhibbuhu an-nas, gurgudan yadda bawa yake son Allah, gurgudan yadda mutane za su so shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ta Allah ta'ala idan ya so bawansa zai gaya wa mala'ika Jibril, ina son wane ka so shi, mala'ika Jibril ya gaya wa mala'iku cewa Allah ta'ala yana son wane, da haka kuma ku so shi, sannan kuma a jefa soyayyarsa a cikin mutane, saboda haka sai a waye gari kaga kowa da kowa yana son shi, baya baka komai, baya maka wani abu na maslaharka ta yau da gobe, amma kuma saboda yadda Allah ta'ala tsakaninsu take da kyau ya sa maka san shi a zuciyarsa, ya sa maka san shi a zuciyarka, to haka wannan yana daga cikin alama ta muhabbatillah. To haka nan wanda yake shi ma Allah ta'ala baya san shi, to haka nan mala'iku ba za su so shi ba, haka nan bayi su ma ba za su so shi ba. Shi yasa ya ce wa fa'ala qadri mahabbati al'abd lillahi yuhibbuhu an-nas wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu an-nas, gurgudan yadda zai ji tsoron Allah, gurgudan yadda su ba mutane za su tsoron sa, saboda haka ba za a iya taka shi ba, ba za a iya masa rashin kunya ba, ko da ana yi ma wasu sai Allah shi ta'ala ya jefa tsoron sa a cikin zuciyarsu, kaga an yi ma wasu amma shi an kasa yi masa, an yi ma wani wanda yake da abin da zai iya yi a duniyance amma shi ba ya da abin da zai iya yi, amma kuma ba a yi masa ba, saboda Allah ta'ala ya sanya haibarsa da girmansa a zuciyarsa. Wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurmatihi yu'azzimu an-nasu hurmatihi, yadda shi ma zai girmama hurmatin Allah, abubuwa masu alfarma masu daraja a gurin Allah, shi ma haka Allah ta'ala zai sanya mutane su girmama nashi abubuwa masu alfarma masu daraja, saboda haka in shugaba ne kaga ana yi masa biyayya, ana masa da'a, ana kiyaye dukkan abubuwan da ya sa na dokoki ba tare da ya daga kara ba ko ya zare ido, kaga ana bin sa, ana son a ganshi, ana son a ji maganar sa, ana son a yi masa gaisuwa a jiya ansa, saboda yadda ya samu karbuwa a gurin Allah sai Allah ta'ala ya sa masa karbuwa a cikin zukata. Haka nan gurgudan shi yadda ainihin zai dauki haƙƙin Allah ba a komai ba, haka nan kiyayyarsa za ta shiga cikin zuciya ta halittu ta kankama, kaga wanda kake zaton zai so shi ma sai kaga baya san shi, in an koma gefe wanda kake zaton zai so shi watakila ya in aka bincika ya masa kaza, ya masa kaza, ya masa kaza, amma ka koma gefe sai kaga shi ma yana cewa kai ka kyale dan banza kaza kaza kaza, da shi ake zagin sa. saboda mai saboda wannan ba soyayya ce ta hakika ba da ba a cikin zuciya soyayya ce ba ta hakika ba dan haka ba za ta je ko ina ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi alkhairi shugabannin ku sune wanda kuke san su suke san ku kuke musu addu'a suna muku addu'a ne ta kwarai kuna musu addu'a ta kwarai suna muku addu'a ta kwarai ce mafi sharri shugabannin ku wadanda kuke kin su suke kin ku kuke la'anta su suke la'anta ku to kuna zagin su suna zagin ku kuna tsine musu suna tsine muku to wadannan sune mafi sharri shugabanni saboda ka in har akwai alaka kyakkyawa a cikin zuciya tsakanin bawa da Allah to ubangiji ta'ala zai sanya san shi a cikin zukata wanda kake zaton ba zai so shi ba sai ka ga yana san shi shi kuma wanda yake babu kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah sai kaga wanda kake zaton zai so shi sai ga shi ma baya san shi Allah ta'ala ka kiyaye shi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in karatu kuma insha Allah sai bayan sallah za a sanar bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai na gobe